شي مفهوم المخالفة شي ني وني معنى قاري اكن معنى ده كلمة ko nafsin ke da kidi shi shi kuma yana da nau'a daga cikin su akwai مفهوم الوصف شي ني inda aka samu lafazi ko kuma aya ta zo da wata siffa kamar misali yanda muka kawo a baya can ga kudi ka ba da shi ga gurgun wani gurgu kaga ai babu wanda zaba daga cikin masu lafiya sai wannan gurgu din mafhumus sifa sannan wa mithluhu za shartin akwai kuma mafhumus shart kamar yanda muka ji wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna yanzu mace da aka sake ta saki uku kaga babu sauran wata hidima tare da ita to amma sai zanto kuma tana da idan tana da ciki fa kaga wannan akwai maganar da ya ciyarwa tare da ita ayat ta ce mana wa in kunna kaga in adatu shartin jazim jazima kenan wannan wajibi ne ita wacce take da ciki wacce aka sake ta saki uku kaga a ci gaba da bane ciyar da ita saboda ina ne ba za mu iya fahimta wannan saboda sharadin da ayan ta zo da shi in ko ba ta da ciki ba kaga shikenan hidima ya kare Allah ka samu dace na tuna ma nan ne muka yi malami a dago to Allah ya saka da ni wa gayatun akwai kuma mafhumul ghaya mafhumul ghaya shi ko mafhumul ghaya shine wani abu da za a iya fahimta idan ya zanto har an kai matuƙa na hali ko yanayi misalin faɗin Allah subhanahu wata'ala wa in kunna ulati hamlin za wata zamu iya dabaka shi ma nan wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadhana hamlahunna ashe kenan kaga zaka ci gaba da mai ciki hidima har sai ta haihu kenan idan ta haihu ba to daga nan kuma shikenan hidimar ta kare mun fahimci nan ko wakulu washrabu حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود kaga lokacin watan azumi na ramadan a cikin duk lokacin da ko kuma da zaran ranar ta fada kana dama ka cika sha har sai wannan lokaci har sai alfijir ya fito to zaran lokacin fitowar alfijir yayi shikenan sai a dakata to wannan mafhumul gaya kenan wata an alakanta hukuncin zuwa ga mene wani lokaci ko yanayi da zaran wannan lokacin ko yanayin yayi to shikenan wannan hukunci babu sauransa wannan dai sai mun shiga cikin usulul fiqh zamu gane wannan sosai shine mafhumul gaya akwai kuma adad alanin yatil asfi ne nan ai wa adad za ga babu wawun ko amma dai ya nemi shi akwai adadi مفهوم العدد الله سبحانه وتعالى يأتي سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدا كذا ذا أباس بولالا بولالا هرب دانا ثمانين تونا سيكي نوري تيوى كينا أشي غزا واغا كي واغا ثمانين ننكوو تحكا an saba mu dokon ubangiji ko za a tsaya ne zuwa ga wannan adadin shine mafhumul adad ma'ana inda a ce zan ce maka ga mu kullun nan shiga cikin mota za ka kudi a cikin jaka ka dauki naira 500 ne kawai yanzu me za ka iya fahimta daga lafazin adadin magana na kaga 500 kaga bacin haka ba za ka iya fahimta kuma kasan haka ba ko kuma abin da ya wuce haka ba مفهوم العدل كده wa naba al fasiki lil wasfi warad. To yace mun cin wudu ta khalifin fil wasfi ko akwai mafhumul mukhalafa. Daga cikin nau'o'in mafhumul mukhalafa akwai mafhumus sifa. To sai ka ce wa warada nabul fasiki lil wasfi, shikenan kawai takdirin jumla. Kada ko kalman wawun dan sai ka hada da warada ta karki wa warada nabul fasiki, sannan an samu labari kan fasiki lil wasfi, kamar yadda zo daga cikin aya wanda yake nuna akan mafhumus sifa. Fadin Allah madaukin sarki, in ja'akum fasikun bi naba'in fatabayyanu. Duk wanda zai zo maka da labari zai iya zuwa, zai iya zantowa adali ko kuma ba adali ba. To saboda haka idan fasiki ya zo maka da labari to sai ka bincika ka samu tabbacin labarin, fatabayyanu ko kuma fatathabbatu wata kira. To nan kenan idan har adali ya zo da labari an amince, an amince mishi, shikenan kaga wannan za a dauka ne amfani da shi. Wa shartu in kunna ulati hamli. To na biyu kuma da yace mana wa mithlu za shartun, akwai mafhumin shar. To ina ne zamu samu misali na mafhumin shar? Shine kamar fadin Allah madaukin sarki, wa in kunna ulati hamlin, mun dai riga mun bayani ko, wa gayatun ja'at bi nafi hilli bi zawjiha qabla nikahin ghairi. Allahu akbar. Wagayati, sannan mafhumul gaya kuma ja'at, an samu hukuncin ya zo ne bi nafi hilli da zawjiha, a inda aka samu Allah subhanahu wa ta'ala ya zo yana kore halastin aure ga mijinta na da kabalin nihai nikahi gairi, amma kafin ta'awi waninsa. Mutum ne ya saki mata saki uku, kun gane ko? Bayan ya saki mata saki uku an rabu shi, an rabu kenan. Akwai daman ya kara aurenta? Ba daman ya kara aurenta, har sai ta je ta yi wani aure sahihin aure. In ta yi wani aure sahihin aure suka rabu da wancan mijin, to a lokacin ne ta halasta ga tsohon mijinta. Allah ya sa ya zama na Allah, ya zama salihu yanzu. Ya tuna ashe ba ku tafi ta taimaka min a rayuwata, ba ku ta bani gudunmuwa, ta yi min kaza, ta yi min kaza, amma shi ne ya sakaci har Allah ya sa suka rabu. Wowa jona ko? To anan mafhumul gaya anan shi ne Allah ya ce fala tahillu lakum min ba'du hatta tankihu zawjan ghayra. Ashe kenan fa shi da dama ya sake aurenta bayan ya rabu da ita saki uku, har sai ta sake wani aure. To sai aka alakanta halassin ya sake aurenta da mene? Da nan bayan ta sake auren wani ta rabu da shi, bayan ta auri wani ta rabu da shi, sai aka alakanta hukuncin. To shine nan mafhumul gaya. Wakas 80 li addin ajri, watan nan yayi mana abin da ake ce mishi ne al-lafu wan-nashr. Al-lafu wan-nashr ya dunkula magana kuma sannan sai yazo yana mana yana watsa mana kuma kuma bayani akan hukuncin dalla-dalla. Ya ce wa mithlu za shartun ko wa gayatun, shi misalin sa shine li zawjin aha na bi nafi hillin li zawjiha qabla nikahi gaini. To adad kuma shine ka 80 li'addin yajri wa ka 80, hakanan kuma kamar lafazin as-samanina watan fajri duhun 80 liljalja yajri li'addin, wannan shine misalin dake tabbatuwa ko gudanantuwa ga mafhumul adad. Na'am. To yajri ne karanta ko? Jazakumullahu khaira. Wa ka 80 li'addin ajri. To wa ka 80 li'addin ajri, ka gudanantar da shi da ka ajira yujri ajri, jara ya gudu ko ajira ya gudanar, kaga wannan sai zama majidul thulathi, majid bi harfin wahid ko? To shikenan wakaf 80 kaman adadin 80 ajirihi ka gudanar da shi ga wannan irin nau'in mafhumi li addin ga mafhumul adad yanzu kuma sai annau tasi wal 20 wal annau tasi wal 10 nau'i na tara da kuma na goma karkashin wannan babi al mutlaq al muqayyad da dama har yanzu bamu iya bambancewa tsakanin al am da al mutlaq al khas da al muqayyad to mu gane shi al am wal khas ana samun shi ne a cikin sunaye kamar su irin su kullu kamar su irin asma'ul mawsula allazi allati allazina kamar irin asma'ul istifham man da shart ana samun itlaq ne ga fi'ili wannan yana daga cikin bambanci tsakankanin su kenan umumi da khususi min sifatil asma'i ko ya ta'allaka ne bil asma'i amma idan aka ce itlaqi da takayyada kuma takayyidi min sifatil af'ali ne Allah ka samu dace al mutlaq wal muqayyad al mutlaq shine dukkan umurni ko hukunci da aka zo da shi mana gwari ta hanyar fi'ili a kawo fi'ili a alakan ta wannan fi'ilin da wani hukunci sai a umurci kowa da kowa to wannan ya shine al mutlaq muqayyad kuma sai a zo da fi'ili sai a iyakance gamamman ma'ana da wannan lafazin mutlaki ke nuni wa hamlu mutlaqin ala ziddi idza amkana fahkum fal hukmu lahu qad ukhidha kalqatli wadhihari haythu qayyadat ulahuma mu'minatun idh waradat wa hamlu almutlaq ala ziddi idh amkana fal hukmu lahu qad ukhidha to wa hamlu mutlaq ana yin amfani da shi lafazin mutlaq ala ziddi ayi amfani ga shi kishiyarsa kenan duk inda aka ce mutlaq ko ba fado ba kasan akwai mene muqayyad to na farko kenan sannan kuma za a iya amfani da lafazin al mutlaq ana nufin al muqayyad ma amma idan ma'anona suka haɗe idan yanzu to ma'anona guda biyu suka haɗe to sai a ɗauko mutlaq a haɗa shi da menene muqayyad sai a fitar da ma'ana misali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ayan da take magana kan kafara na zihari walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahiru raqabatan min qabli an yatamassa wanda yema matansa zihari daga cikin kafara akwai mene akwai yan tabaiwa ko to fatahiru raqabatan min qabli an yatamassa kaga wani kaga nan mutun zai yi kafara ta hanyar misali idan mutun yayi da kafara ta hanyar yan tabaiwa to an nuna maka irin nau'in baiwan da zaka yanta ba nuna maka ba kaga wannan ya zama mene mutlaq domin bai wannan zata iya zamtowa mummuna zata iya zamtowa kafira to nan wace irin baiwa ake nufi nan sai aka itlaki fatahiru raqabatin za a intar da baiwa to amma wajen kafaran rantsuwa a na kisa ne ko wa man qatala mu'minan khata'an fatahiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi to kaga anan kafaran kisa da aka kawo za a yanta baiwa sai aka mene specifying din sai aka iyakance shi da cewa mene mummuna to saboda haka kafaran zihari an yi itlaki kun gane kafaran kisa an kayyade to sai ka dauko mai mutlaq ka hada shi da mene muqayyad to nan sai ka fitar da ma'ana guda daya ashe kenan duk wanda zai kafaran zihari idan zai yanta baiwa ne baiwa ce to sai yanta baiwa ce mummuna idan ya yanta baiwa wace ba mummuna ba to kafaran ba ta yi ba shine ma ne yake son nuna mana wa hamlu mutlaqin ala ziddi za iya daukan wato za a dauki mutlaq ayi amfani da shi a hada shi ga kishiyar sa shine mene muqayyad amma da shi da din yanzu to an sami dalili an sami kuma ittifaqi wajen ma'ana a wajen hukunci idan ta hadal hukumu waqtalafa sabab kuma sababi yanzu to an samu bambanci amma hukunci zama iri da idan amkana idan har hakan yayi fal hukmu lahu kad ukhidha to wa kad ukhidha al hukmu lahu shi mutlaq din sai a dauko hukuncin shi daga menene muqayyad kal qatl kaman misalan ayan da take magana akan kafaran kisa nan an kawo irin nau'in mummun abai wanda za a entar wa zihari da kuma ayan da take magana akan kafara na zihari an yi idlaki amma na kisa an yi qaidi to nan sai a dauko muqayyad a hada shi da mutlaq ai amfani da shi saboda sababin ya saba amma hukunci duk iri daya ne kafara ne ko haifu qayyadat ulahuma mu'minatun idh waradat saboda an qayyade na farko kafaran kisa an qayyade shi da cewa za a yanta baiwa ce mummuna idh waradat inda tazo wa haifu la yumkinu kal qada'i fi shahri siyami hukmuhu la taktafi to inda ba zai iya yiwa a hada wancan hukuncin da wannan hukuncin ba su da alaka a hada su mafa to ya za a yi to ba za a la yajuzu hamlul mutlaq ala al muqayyad kamar misali kafaran azumi idan za ka yi kafaran zihari can ko ne kisa shi wannan kaga azumi idan zaka yi azumi ne zaka yi azumi na kwanaki nawa ne na'am nawa ne kenan kafara na kisa zaka yi azumin wata biyu na zihari fa shi wata biyu ko shahare ne mutatabi ai ne kabilan yanta masu taji za ku mulla khaira to shi wannan wajibi ne kai shi a jejere ko ku karraba wajibi ne shi za ka yi shi a jere to amma kafara na azumin watan ramadan fa da aya ta ce menene fa iddatun min ayamin ukhar shi wajibi ne ai biyayya ai abibi dai ban dai azumin ba wajibi bane to nan kaga kafaran azumi mutlaq ne fa min ayami dokar wannan shi mutlaq ne wannan amma na abin nan fa na zihari fa shi za a yi shi muqayyad ne ko ma'ana yajibu tatabu dole ne azumi in za ka yi su a jere ne amma na kafaran azumi fa shi wannan ba a jere dole ba a jere za ka yi ba shine sai ce wa haythu la yumkinu inda ba zai iya yiwa a dauko hukuncin da yake mutlaq ne ba a hada shi da muqayyad ba kal qada'i fi shahri siyami kaman qala'in azumi wanda akan yi dalilin shan azumin watan ramadan da akai hukumu huto hukuncin sa la taktafi kada ka bibiye shi mana kafaran azumi shi ba bincike ba wani abin da in ka zo ko zaka yi shi ne yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sare maka mana shi ba dole bane ka jiro kafaran azumi na ramadan ba amma na zihari wancin shi dole sai ka bi shi a jira sai zaka yi shi wa alaikum salaam wa rahmatullah na'am to idan aka ce mutlaq da muqayyad akwai inda aka samu ko kuma kafin nan ni ne na umarce ka ne ce kamar yadda kuke zauna ka sai ni ce maka in ga wannan kudin ka ba da shi sadaka ka raba shi sadaka ga duk wani mai faranti ba bi a nan ka gane ko nan ai kaga nayi generalizing da hukunci masha Allah can kuma sun ce ga wannan kudin ka ba mata nan afwan inda ni ce ka ba da shi ga masu fara littafi ai na kayyade ko nan kuma sun ce ga wannan sadakan ka ba mata na kayyade to kaga umurnin da baka ga mata ga sadaka ga mata ka ba ko wace miliyan ɗaya dai wata fita ka nan fata ga mu daura ba za ta take yi ne ta biya sai kasuwa kai wasu ma ba wata ba to Allah shi kawo halin da albarka amma Allah shi ba mu wadata wacce za ta taimake mu kan wajen biyayya ga Allah subhanahu wataala wannan kuma din na baka umurni ga maza na kai na yi sai na kai da ko to masha Allah to akwai inda idan kaga aya ta yi itlaqin hukunci wani guri kuma sai ta kayyade to in ka tashi zaka dauko mukayyad din mutlak din ne sai ka hada shi da mukayyad kafin ci wannan ko aya ta ce misali yanzu sai ka duba mata na ce a ba su sadakan miliyan daidai amma maza sun ce a ba masu fararen kaya miliyan daidai ba wani nau'in dan zalunci zanci a nan gurin ya kamata ko bai kamata ba ai ya kamata dai a ba kowa ko to shikenan sai kai amfani da mun kace to ai ya kamata dai a ba kowa ko saboda ka dinnan mujin da kinin sai ka ba shi miliyan daidai matan ma da kinin sai ka ba su miliyan daidai da ka zo ka fada min bayanai ka gamsar da ni ka gayi alhamdulillah zan iya gamsuwa mun bace ne ko to akwai inda aya za ta ce kai kaza bata kayyade maka ba wata ayan kuma sai ta ce ga inda za a kai kaza amma ga kaza da kaza da kai to nan sai ka dauko abinda ayan ta umurni ka hada shi da wannan umurni da aya da aya ta generalizing da hukunci sai ka hada ka amfani da shi amma da sharadi in an samu hukunci ne dai ne misali kafaran kisa aya ta ce ya azumi ta ce ya enta baiwa to amma ta nuna mana irin baiwan da za a enta bata gaya mana ba nan wajen kuma kafaran zihari aya ta ce daga cikin nau'in kafaran za a yi khisalul kafara din akwai mene akwai enta baiwa amma mummuna to nan wajen kisa din wace baiwa za ka enta zaka iya enta ko wace irin baiwa ko to amma tunda an yi ittifaki wajen hukunci dukkan nau'o'in azumi ne to shikenan sai ka dauko wancan umurnin ka hada shi na azumi kafaran azumi ta Ramadan in ta baiwa sai ka hada shi da na kafaran mene in ta baiwa ka in ta mummuna kenan shine wancan na farko shi kuma wannan na biyu aya ta ce mana wajen kafaran azumi ayi kuma mene ayi azumin ko nan kuma wajen kafaran kisa ta ce ayi azumi mukan cinna ko to amma malamai sun yi ittifaki cewa kafaran azumi a kafaran rantsuwa shi na sahari za a yi dole ne a yi shi a jejere mukan cinna ko amma na watan Ramadan fa to nan tunda ba a yi ittifaki wajen sababi ba to wannan dole ne shi ba za ka hada shi da wannan ba na azumi shi za ka yi azumin ne gurgurdan yanda Allah ya hore maka amma na mene na kafaran zihari shi wannan dole ne kai shi a bibi shine yake ce mana la taktafi ba sai ka bibiye shi ba ma'ana karka bibiye shi na kafaran azumin ta Ramadan shi kafaran azumin ta Ramadan zaka yi shi ne gurgurdan yanda Allah ya siyar da maka yau biyu ka kwana biyu baka yi ba can kuma sai ka dauka sake dauka amma na zihari fa shi wannan wajibi ne ka yi shi a jira a jira insha Allah ta'ala dai idan muka shiga cikin tafsirin fiqhu zamu fahimci wannan akwai wani littafi dake magana akan al-kafarat fi Islam shi ma muna fatan zamu yi kokari mu daura akan sa insha Allah ta'ala al-kafarat fi Islam to Allah ya kara fahimtar da mu to sai kuma menene malamin ya ci gaba al-hadi ashara wa thani ashara sai kuma nau'i na 11 da 12 mu duba Allah subhanahu wa ta'ala idan ya saukar da wani hukunci yakan share wannan hukuncin ya kaure shi wannan shine ake ce mishi an-naskhu domin kalmar an-naskhu yakan zo da ma'anar sharewa gogewa kuma yakan zo da ma'anar gusarwa nasakhatish-shamsu dhilla rana ta kaudi mene ta kaudi inuwa shi ma wannan matsala ce wanda yake akwai littafi da tafi musamman da aka yi rubutu akai so gaskiya sai mun koma cikin wannan wadannan tafin ne zamu ƙara fahimtar shi duka kuma nau'i ne na nasku din nan idan muka dauki aya wacce ta zo ta share hukuncin wata aya ko dai ta bangaren tilawa ko kuma ta bangaren hukunci ayar da ta share din ana ce mata annasiha wato lafazin da ya share ana ce mishi annasikh ayar da aka share hukuncin ta ko tilawar ta ko duka biyun ana ce mata mice mansuha ko kuma lafazin a ce mishi mansukh kamsan nafu fi dhaini min asfari واشتهرت في الضخم والإكثار كم صنفوا في ذيني من أسفاري واشتهرت في الضخم والإكثار كم على ربتي أكوي كم نوعي بيو أكوي كم خبرية دكما كم استفهامية فومن نغانيسو إذا كم استفهامية أنا أمباني إتني دومن تنبايا domin tambaya ita kuma kam khabariya ba tambaya take fa'idin tarwa ba ana nuna yawan abu ne ana nuna yawan abu ne na farko kenan to wajen ma'ana ta haka zaka bambance su ita kam istifhamiya interrogative particle ana tambaya ne kai tsaye ita kuma kam khabariya tana nuna aikata abu ne da aka yi da yawa shine kawai to idan ka ce ko kuma ta za a yi ka gane su ta wajen lafazi yake gane su ya yake gane kam istifhamiya na'am ta wajen lafazi idan ka kam sai ga sunan da ke gabanta yana da nasba to istifhamiya ce kawai tambaya ne mun gane ko in ka ga lafazin da sunan da ke gabanta yana da wasali ƙasa to wancan nan kam istifa abin nan khabariya ce kawai idan ka ce kam fuslan fi madrasatikum tambaya ne na kake yi azuzuwa nawa ne a makarantun ku amma ko inda za a ce kam qaryatin ko kuma wa kam min qaryatin to wannan ana nufin alqaryu da yawa kenan kam min fi'atin qalilatin jamil da dai daga cikin kuma abin da za ka gane kam khabariya ce za ka akwai min a gabanta idan ka ga an ce kam min to kam khabariya ce Allah ka samu dace to nan anan kam nan ba tambaya ba ce kam sannafu fi zaini min asfari takadirin maganin shi ne kam min asfarin sannafu fi zaini magane ba kam min asfarin sannafu fi zaini to in dai an gane bayanin baya to a bani amsa kam anan wace iri ce khabariya ce to Allah ya saka dalili kam khabariya ce alhamdulillah yan uwa akwai gogari a koma na hau a koma luga shine zai ba dama da fahimtar karatu insha Allah kam sannafu min akhba kam min min asfarin akwai litafai da yawa sannafu wanda malamai suka rubuta fi zaini akan waɗannan matsalolin guda biyu me kenan annasikh da mansukh shikenan kaga baiti ya fita malamai sun rubuta littattafai masu yawa da ƙanana akan abin da ya shafi nasikh da mansukh nayi kokarin zo mana da nasikh da mansukh na Abu Ubaida afwan Abu Ubaid bin Sallam na so in zo da shi to Allah bai bani iko ba akwai kuma na Nisaburi san to saboda haka dai akwai annasikh da mansukh malamai sun yi rubuce da yawa washtaharat amma nan gaskiya washtuhirat ne kamata a ce ba washtaharat ba domin kalmar fi'ilin ushtuhira da lafazin shahara ba a karanta shi ishtahara sai dai ka ce ushtuhira ba za ka ce ishtahara ba yuqra'u majhulan wa yufassaru ma'luman akwai wasu lafazu a cikin larabci in za ka karanta su to za ka karanta su ne da sigan majhuli kamar passive voice wajen fassara su kuma sai ka fassara su da mene ma'lum mana active voice misali idan mutum ya mutu me zaka ce tuwfiya ba zaka ce tawaffa ba sai dai ka ce mene tuwfiya Allah ka samu dace to washtu hirat fi dhakmi wal iktsari da tafan da malamai suka rubuta kan nasu da masuk sun shahara wajen yawa shine fi dhakmi amma kalmar dhakmu shine kiba to amma nan ina nufin wajen yawa ne wal iktsari wato wajen girma wal iktsari da kuma yawan fallaye wa nasikum min ba'di mansukhin ata tartibuhu illa alladhi qad sabata min ayati al-iddati la tahillu lakan nisa'u sahha fi an-naqli to to insha استغفرك اللهم ونتوب اليك نعم وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه تقدير بيتي شيني واتى ناسخ كو كما كتشي وناسخ اتى ترتيبه من بعد منسوخ وناسخ اتى ترتيبه من بعد mansukun adabiyan ayoyin alqur'ani inda akwai ko kuma kafin na akwai nasikh akwai mansukh ko nasikh ita ce aya ko lafazin da ya shafi nau'i uku ne ko da yanzu to ya shafa tilawan wata aya ta shafa tilawan wata aya ko kuma yanzu to ta shafa hukuncin wata aya ko kuma yanzu to ta shafa hukunci da tilawan wata aya akwai ayoyin da suka shafi hukunci na wasu ayoyi shine nasikh hukman akwai kuma akwai ayoyin da suka shafi tilawa na wasu ayoyi shine nasikh tilawatan akwai kuma wanda suka share tilawa da kuma da hukunci nauyi guda uku kenan shi ma mansukh haka mansukh lafzan mansukh tilawatan wa mansukh lafzan wa tilawatan ko da yake ta wajen bangaren masuk ne galibi suka fara karkasa shi to adabiyan ayoyin alqur'ani inda za a sami lafazin da aka share lafazin da ya share hukunci da kuma lafazin da aka share afwan lafazin da share wani abu da lafazin da aka share hukuncinta inda misali ko kuma a cikin alqur'ani an samu ayoyin da suka ayar da ta shafe wata aya akwai kuma wanda aka shafe ta ta wajen lafazi waɗannan su ne a cikin alqur'ani to ya kamata ne a ce nasikh yazo sai mene mansukh yazo a gaba to sai aka samu a cikin alqur'ani to an sami mansukh ya fara zuwa sannan sai nasikh kuma a gaba ba sani ko an dan fahimci bayanin to amma ayoyin da aka shafe hukuncin su da tilawansu ba su a cikin alqur'ani yanzu dukkan ayoyin da aka shafa hukuncin su da tilawansu ba su a cikin alqur'ani yanzu akwai ayoyin da aka shafe hukuncin su amma ba share tilawansu ba mun fahimci wannan ko sannan kuma sai wanne nau'i ayoyin da aka shafe tilawansu amma hukunci na nan kaman ashaykhu shaykatu idza zanaya akwai disne su dai da yawa a cikin alqur'ani to akwai ayan da ta shafe wata aya wajen hukunci amma tilawan ayan da aka shafe hukuncin ta tana nan to shine ma ne yake ce mana wannasikum min ba'di mansukhin ata to wannasikun akwai ayan da ta share wata aya ta bangaren wajen hukunci ata tartibuhu jerin sa yazo min ba'di mansukh a gaban mansukh yanzu misali a ce ga aya ta daya ta shafe hukuncin aya ta biyu mun bance wannan ko to kenan kai idan naka ne ya zaka ci a jerusa cikin alqurani nasik yazo sai mansuk yazo ko to amma sai aka samu kuma mansuk ne ta fara zuwa sannan kuma sai mene nasik din kuma ta zuwa gaba a cikin suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walladhina yutawaffawna minkum min walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan nan aya ce daga cikin surat ayoyin suratul baqara nan ban ayan shine 241 akwai kuma walladhina yutawaffawna min arike man namba 241 akwai kuma ayan da take kama da ita walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara ita ma aya ce daga cikin suratul ayoyin suratul baqara number ta shine aya ta 234 an dage number ta ko to cikin ikon Allah subhanahu wataala wace ce ta gaba dari 241 ita ce wace nasi kuma su na'am ita ce mace sai kuma 231 ita ce mace mansukh na'am watan anan ayan da aka shafe ita ce Allah ya fara kawowa wajen hukunci amma tilawanta nan ayan kuma da ta shafe ita ce ta yana ta zuwa gaba ba sani ba mun fahimta
ba wancan bane na tsaka wannan kuma
na'am eh ya kamata a ce nasik ne ya fara zuwa tarti wajen tartibin ayoyi ko jerin kwano nasik yazo sai mansuk yazo a gaba to amma anan fa
nasik yazo a gaba mansuk nasik yazo anan fa
to ga malamin cin da zai bari zai bari bayani shi ba inda bismillah daga alama akwai bayani gurin ka to wacce ta fara zuwa nasika mansu
nasika
ta fara zuwa gaba kuma sai ta zo mansuka ko to Allah ya sa mu dace to shine malamin yake ce bala وَنَاسِكُمْ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَتَى تَرْتِيبُ أي وَنَاسِكُمْ آيَةٌ بِتَشَارِي أَحُكُمُ وَتَ آيَةٌ أَتَى تَرْتِيبُ هُجَيْرٍ سَيَأْتِي أَتِينَ الْقُرْآنِ مِنْ بَعْدِ مَنْسُوخٍ أَغَبَ مَنْسُوخٍ كُنْ نَاسِكٌ يَأْتِي أَغَبَ مَنِي مَنْسُوخٌ يَفَارَ زُوَا سَنَن سَي نَاسِكٌ koko nasu ke fara zuwa sai mansu to nasu ke fara zuwa sai mansu ko to Allah ya saka dalili ana farke kenan illal ladhi qad sabata sai abin da ya tabbatu a cikin alqur'ani min ayatul iddati na ayan da ke magana akan idda la yahillu lakan nisa'u wannan Allah madaukin sarki ya ayyuhan nabiyyu afwan يا ايها الذين امنوا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج جزاكم الله خيرا تو لا يحل لك النساء صح في النقل يا تبت cikin abin da aka rawaito kalmar an-naql masdar ne bi ma'ana al-manqul ay sahafin marwiya ingantu daga cikin abin da aka ruwaito daga cikin hadisai wa naskhul lil hukmi walittilawa aw bihi ma ka ayatul rida'a to ana abin da yake son yi nuna mana la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin dai daga cikin ayoyin da ke cikin suratul ahzab aya ta 52 wannan aya ce mansuha ina nasu hadin ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhan nabiyyu inna ahallalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna la yahillu lakan nisa'u aya ce ta 52 a rike number sannan kuma ya ayyuhan nabiyyu inna ahallalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna aya ce ta 50 ita anan sai aka samu akasin dabi'an nasikh da mansukh kun ga bayanin da zuke nan watan asali nasikh ne zai sai mansukh amma a cikin suratul nisa a cikin suratul nisa'i as-sugra afwan cikin suratul al-hazabi sai aka sami mansukh ta fara zuwa sannan sai nasikh a gaba watan bisa ga jerin gwanan ayoyin to ya fito yanzu go alhamdulillah to lalle ya nuna cewa kenan akwai sauran kuzari tare da yawa wannasku lil hukmi to nasku ya kaskashi uku akwai nasku fil hukmi akwai annasku fil tilawa akwai kuma annasku fil hukmi wat tilawa nawi uku kenan ko to shine malai yake cewa wannasku lil hukmi akwai inda share aya yakan zanto yana da alaka ne da hukuncin aya kawai wadi tilawa sannan kuma akwai inda share aya yakan zanto yana da alaka ne da tilawa kawai au fiki ma akwai kuma inda share aya yakan zanto yana da alaka ne da hukunci da tilawa duka to ina ayan da aka share lafazinta da tilawanta ko kuma kafin nan ne ka ayatin rida'a kamar aya da take magana akan ko kuma aya da take ce mata ayatu ake ce mata ayatin rida'a aya da take magana akan hukuncin shayarwa kaga wannan nan aya ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal walidatu yurdina auladuhunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'a wa 'ala al-mawlid lahu kiswatuhunna to jazakumullahu khairan wa sallallahu hadda zuwa dai karken aya to da can ko kuma akwai hadith wanda riwaya ce ta Imam Muslim wa in kana akwai wasu malamai suna magana akan shi da isnadin sa zuwa ga sayyidatuna Aisha ta bayani cewa kana fi ma unzila ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimu da can nau'in shayarwa wanda yake zai haramtar da halastin yin aure tsakanin wanda suka sha nono daya da kamar daga uwa guda daya shine ya zanto sha guda goma to fannu suka bi khamsi rida'atin ma'lumatin yuharrimna fatufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunna mimma yuqra'u min alqur'ani daga nan sai aka share hukuncin da mene da ayyuka da wanda take magana akan cewa shayarwa ne shani sonawa so guda biyar to daga nan kuma aka dauke mu sallallahu alaihi wasallam alhanin ana tilawan waɗannan waɗanda suka ainihin canja wancan hukunci na farko anan abinda malai yake son ya nuna mana akwai ayatul rida'a akwai kuma nassi wanda yake nuni ke magana akan da yazo cikin hadisi wanda yake magana akan shayarwa to sai yazo to ita wannan nan aya ta shafe wannan hukunci da yazo cikin wancan hadisi din mun fahimci wannan ko sai a degree studies ne to amma nan assalamu alaikum ku yi hakuri insha Allah sun ta'ala zamu ci gaba da shi da wannan bayani insha Allah ta'ala saboda wani bayani da malamin zai mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk